haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Chari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 8 ga watan Fabrairu shekarar 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Amurka ta ce tana ta yin haddala miliyan 100 ga China da sauran kasashen da annobar coronavirus ta shafa domin shawo kan yaduwar cutar a daidai lokacin da yawan mutanen da cutar ta kashe a China ya tsira zuwa 722. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya sanar da hakan jiya Juma'a. Yana cewa wannan sadaukarwa tare da tallafin miliyoyin daloli kamfanonin Amurka masu zaman kansu suka yi ya nuna yadda Amurka ke matukar jagoranta yaki da wannan annoba. Da safiyar jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yaba kokarin shugaban kasar China Xi Jinping wajen yaki da cutar murar coronavirus a daidai lokacin da shi ke fuskantar suka a cikin kasar biyu bayan mutuwar likitan da ya fara gargadi akan barkewar cutar. Jiya Juma'a gwamnatin shugaba Donald Trump ta cire Lieutenant Colonel Alexander Vindman daga mukaminsa a fadar White House na babban masani kan harkokin kasar Ukraine bayan da ya bayar da bayanai da suka yi illa ga shugaba Trump lokacin binciken tsige shi da aka yi a cewar lauyansa. An fitar da Vindman daga fadar White House inda ya aiki da kwamitin tsaron kasa na NSCEC a cewar lauyansa David Freshman a wata sanarwa da ya fitar. Ya kara da cewa sallamar Vindman da aka yi ramuwar gayya ce kan bahasin da ya bayar. Tun watan Nuwamba ne Vindman ya bayar da shaida gaban 'yan majalisun wakilai a binciken tsige Trump da aka yi, inda ya ce Trump ya gabatar da wata bukatar da ba ta dace ba a wayar da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli. Wannan kiran wayar ne ya haddasa bincike kan shugaban kasar. Yan jam'iyyar Democrat masu fatan shiga fadar White House Bernie Sanders da Pete Buttigieg na kankan a ƙuri'ar jin ra'ayin gabanin zaben fidda ɗan takara da za a yi nan gaba. Sun kuma kara a wata muhawara da aka yi jiya Juma'a akan hanyar da jam'iyyar za ta bi domin ganin ta kayar da shugaban ƙasa Donald Trump. Buttigieg tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana wanda ke sabon shiga ne a fagen siyasa ganin shekarunsa 38 kawai ya kare kansa daga zargin cewa ba shi da gogewa. Ya kuma nema Amurkawa da su zaɓi ɗan takara wanda zai bar siyasar baya a baya. Sanders mai shekaru 78 mai sassaucin ra'ayi yana yi wa Buttigieg kallon babban mai kalubalantarsa. Yana ta auna matashin abokin karawarsa da caccaka a wajen muhawarar da aka yi a birnin New Hampshire. Muhawarar da aka yi a birnin wato yana mai zargin kasancewar shi dan kanzagin manyan 'yan kasuwa ne. To labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a kasar Botswana ta bayar da damar farautar giwaye a karon farko tun bayan da aka dage dokar hana farautar su tsawon shekaru 5. Sai dai masu kare namun daji sun soki wannan mataki amma hukumomi na cewa yin hakan zai taimaka wa al'ummomin wurin. Botswana ita ce ta fi kowace ƙasa a duniya yawan giwaye wanda yanzu haka take da sama da 130,000. Kare yawan da giwayen suka yi yasa gwamnati ta dage dokar hana farautarsu ta tsawon shekaru 5 a watan Mayun da ya gabata. Cikin wannan makon jama'ai suka sayar da lasisi iri 7 na izinin farautar giwayen. Kowanne daga cikin lasisin ya ba wanda ya saya izinin kashe giwaye har 10 a tsawon lokacin farautar shekara 2020 wanda za ta fara daga watan Afrilu zuwa Satumba. Sai dai ba a bar manema labarai sun shaidi yadda aka sayar da lasisin farautar ba. amma daya daga cikin waɗanda suka sayar da lasisin ya faɗa wa murya Amurka cewa an samu dala 250,000 a sayar da lasisin da aka yi. Tsarin kiwon lafiya ƙasar Koriya ta Arewa dai zai iya tunkara munanan cututtuka masu yaduwa irin su coronavirus ba. An tsara shi ne ta yadda zai amfani manyan jami'an gwamnatin ƙasar kuma ba a wadata tsarin da kayan aikin ta yadda zai amfani sauran 'yan ƙasar ba a ce wani tsohon likitan Koriya ta Arewa. Choyun ɗan ƙasar Koriya ta Arewa ne da ya yi gudun hijira yanzu haka yake farfesa a cikin bincike ta jami'ar Koriya a birnin Seoul. Ya ce Koriya ta Arewa tana cikin matakar damuwa kan cutar coronavirus saboda tsarin kiwon lafiyar ba ta da inganci.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa na wannan mako. Shirin Ina za mu je shiri ne da ke zuwa muku a dukkan Asabar a shirinmu na hantsi wanda ke duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne manyan gobe, domin duba rayuwarsu musamman ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolin da suke fuskanta. A wannan mako kuma za mu yi dubi ne kan ire-iren abubuwan da ke faruwa da auren zamani wanda a yanzu matasa mata suka ɗauki wani sabon salo na kisan mazajensu ko saboda kishi, shaye-shaye ko kuma dai wasu dalilai daban-daban. Don haka ne yasa muka tattauna da wasu iyaye game da mahimmancin tarbiyyar da matasa musamman ma a lokacin da za su yi aure. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. Kuka ji a farkon shirin namu na wannan makon, za mu yi dubi ne kan batun ɗabi'ar da matasa ma'aurata suka ɗauka a wannan zamani wacce har takan kai ga kisa domin tsananin kishi ko kuma dai wasu dalilai daban-daban da ba su taka ƙara sun karya ba, wanda ma yanzu haka ke son ya zama ruwan dare musamman ma a arewacin Najeriya kamar yadda za mu duba a shirin namu na yau. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Za mu fara ne da shirar da wakiliyarmu Madina Dauda daga Abuja ta yi da wasu iyaye mata akan wannan batun.
Sunana Hajiya Salamatu Ahmed Raki. Farko abin da yake jawo irin wannan dama shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa in za ku nema wa ayayenku iyaye mata, ku nema musu iyaye mata na gari. Raino wannan iyaye mata ne kace 70. In ayaya suka lalace ko mazajen ne suka danganta laifin uwa. In ayaya suka yi kyau uba sai ya ce nashi ne. Amma in suka baci uwa ce, mu mata mu sa ayayenmu a gaba kullum muna ga musu Allah ya ce, Annabi ya ce, muna ce musu abu kaza haramun ne, abu kaza halak ne, irin da nake yi. Iyaye mata mu tarbiyyantar da kanmu, in za mu aurar da 'ya'yanmu matan ko mazan mu gaya musu auren nan ibada ce. Kar mu gwada musu leja ne na rayuwa, ibada ce. Mu gwada musu rukunin auren. Matar a gwada mata mijin nan in yace yi bari ya bari. Kar su bari suna kallon surace-surracen wayoyin 'yan uwansu. Mu mata muna da rauni. Wata mata tana shiga waya in ta ga abusosan spiritual life. Lokacin da shedan zai zo ya dauke imaninta ta aikata wannan abu ba a sani ba. A kula. Su maza su ji tsoron Allah. Duk wani abu da suke yi a waje, in kaga kai ba za ka iya kare mutuncin matar ka ba. The same things a cikin wannan waya yana cikin abubuwan da zai kawo mana tarbiyyar mazan da matan yayi kyau. Amma tsoron Allah shine farko. A gaya musu cewa Allah nan zai hukunci duk wanda ya kashe wani. A ta tsoratar da su.
Sunana Juliana Victor Liman. Wannan irin abin idan ya faru haka, abin da mutum zai fara tunani shine wani irin gida ne wannan yarinyar ta fito. Wani irin tarbiyya ne aka yi mata gida kamin ta yi aure? Wani irin kawaye ne, wani irin mutane ne ta yi tafiya da su kamin ta yi aure? A lokacin da take tashuwa kamar irin budurwanta, mamanta ta zauna da ita ta yi mata magana, ta yi mata gargadi batun a ce kamar da mai kyau da mara kyau kuwa. Ɗan da mu mata mun tashi da da aka yi mana tarbiyya ba shi ne yanzu 'yan matan zamani suke da shi ba. Ka ga yarinya yanzu kana magana sa ce mata muka kumputa age. Yarinya za ta yi magana tafi uwa, kana ce A ana ce B, kana ce daya ana ce biyu. iyarinya ta tashi da wannan irin halin har ta kai gidan mijinta to bata saurare iyayenta ba kamar wanda sun je makarantar bodin nan an san dawo ba za ka san irin halayen da sun je sun koya a can ba ka gan sun zo da wani irin hali kana tambaya yaro kace mishi je wannan kace wai senior age kana tambaya kace wai ai na wuce wannan lokacin wani zai dauki cewa ya aiso yana son yaron shi bai so ya ma yaron shi duka bai so ya taba yaron shi din bai sa abin da zai taba yaron kan ka sa yaro a cikin wannan hanya kana lalace shi ne yaro ya yi abin da ba shi da kyau ka kira shi ga ja mishi kunne kamar inda kika ga mun cewa wata ta dauki wuka ta yanka mijinta irin su ne ba su abin tarbiyyar iyayen su daga gida amma kaga wanda in ya saurari iyayen shi to ka zuwa zauna shekaru da shekaru ko suna da damuwa da mai gidan ma ba za ka taba sani ba ko suna da damuwa da iyalin mai gidan ma ba za ka taba sani ba
na kuma tuntubi wata matashiya wato Fa'ika Nasra Abuja domin mu duba yadda take kallon wannan batun
eh to ni a gani na matsalan da yake jawo wannan abubuwan shine ba ma fada wa kanmu gaskiya ta fannin muna son komai ya zamo nan kuma ba komai bane ya kamata a ce eh dole ne sai mu kadai bane muke da shi ba namiji a musulunci addini ta yarda ya auri mata har hudu sannan tace idan har ba zai yi adalci ba to ya auri daya kuma mun manta da wannan fannin ta addini mun dauki shi na rashin hankali mun daura wa kanmu muna ganin ai mijinmu ne ba mu yadda yi mu'amala da wata mace ba har ya kai ga ma ya kawo ta cikin gida a matsayin matar shi ta biyu ko ta uku ko ta hudu sa'annan kuma akwai rashin tarbiya yana kawo wannan wato matsalan inda idan yarinya har ba ta samu tarbiya mai kyau ba ta tashi ne watakila a gidansu ta ga ana yin haka ta ga mahaifiyarta tana haka ma mahaifinta to ita ma sai ta dauki wannan dabi'ar tana ganin ai idan ta shiga cikin gidan mijinta ita ce da iko da shi ita ce za ta tsara mishi abubun wato abubun da zai yi saboda anata jin dadin ba jin dadin shi ba wannan ake samun matsala
kuma sauraro ana muka kawo karshen shirin na ina zamu je matasa na wannan mako idan Allah ya kai mu wani jiko zamu ci gaba da shirin inda zamu ji daga hukumomi da kuma masana game da hukuncin kucin da ke tattare da wannan mummunan dabi'u ta kisa tsakanin ma'aurata Yanzu a madadin ita Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin ni Hadiza Chari ke cewa mu kasance lafiya
Gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wani al'amari da ya faru a makon jiya mai dau hankalin jama'a shine batun yankewa Maryam Sanda hukuncin kisa sarataya. Wannan shine akalar shirin namu. Mun karɓi bakoncin wasu mata biyu.
Bari fara da ce malama Rabi
a yanda nake gani da sa Maryam hatta aikata wannan kishi kishi babban abu ne in aka ce kishi to kankat kenan karshe kenan kuma mu mata mun dauki kishi kamar hauka
malama Zakiya
ni gaskiya da ni ma ni abin da zan iya faɗi kenan zan yi cewa da kishi sannan da rashin hakuri da janyo ta haka fada da cikin wannan hali ne kuma da kuma rashin wanda zai ba ta shawara ne mata da sima akan abin da halin da take ciki saboda ta riga ta aikata abin da zuciyarta ta bata ta aikata a lokacin ba za ta saurari kowane ne ya ta mai shawara ba kai kina maganar ka ba ta aikata da a ce ta nemi shawara ko ta zauna ta yi tunani shin in na aikata wannan abin me zai faru da ni ya hakuri amma zan dan sako wani abu ai maganar ta zauna ta yi tunani duk ba ta taso ba saboda a wannan lokacin idan ta arfe yake ba ta ji ba ta gani
ya dace mata su rika irin wannan kishi
a gaskiya mata bai kamata su dinga wannan kazantacciyar kishin ba saboda bai dace ba ki kokari su dinga controlling kansu ya zama na sun zauna sun yi tunani aikin da na sani ba da dadi ba daidai bane mata su dan mugu hukunci a hannun su wanda za su da daga karshe suna da na sani
Zakiya
to nima ni abin da zan kara akai abin da ta faɗa haka yake ya kamata da abin da za su yi su duba su gani ne hakuri karshe idan mace ta yi mata ta da hankalinta akan yin wannan abin sai ta zo karshe tana ji tana gani ko da ranta ko ba ranta kuma a zo a yi abin ya kamata ta fara tabbatar da cewa in abin haka ne ko ko ba haka bane ba sai ta nemi su zauna da shi sannan yawanci abin da yake ma janyo haka mu mata rashin haƙurinmu sannan da bincike ka dinga yawan bincike ka bincika wayan miji idan har mace za ta yamman ka ɗauke kanta daga kan duk wani abu da yake yi za ta zauna lafiya.
Malama Rabi.
Na farko dai ma zargi kwata-kwata ma baya cikin addini kuma zargi in har akwai zargi a aure ma auren nan zai tafiya smoothly. Sannan na biyu kina zaune da mijinki kina zargin yana neman wata a waje me ya kamata wani mataki ya kamata ki ɗauka maganar bincike sai ki je ki binciko ma kanki abin da zai hana ki bacci. The first thing shi ne zaune da mijinki kun yi aure ne bisa amana kun yi aure ne akan za ki riƙe mishi amana zai riƙe miki amana duk da wani namijin ma in katin tare shi da magana zai iya ƙaryatawa ya ce ba haka ba ne ko ya miki ƙarya ko ko ba ya son ya ɓata miki rai. To amma fa na ɗaya. Mu mata sai mun makan mu tunani mun makan mu faɗa cewa miji mu ba mu kaɗai muke da shi ba. Allah ma ya ce namiji ya auri mata huɗu. To idan muka samu ran wannan mu kaɗai za mu zauna da shi to akwai babban matsala akwai ƙalubale a gabanmu. In mun hana shi ya kawo ciki to zai nema waje.
Idan har aka ce da gaske tsakani da Allah ciwonki nawa ne. Idan kika san cewa mijinki yana neman wata ya kamata ma ki kushe ne da farko?
Malama Aisha gaskiya magana da zan ga miki shine muna da individual difference ma'ana tunani wata fa kishin nan ya fi na wata wata fa so take ita fa mijin nan nata ne ita kai ba tare da ta yi sharing da wata waje ba.
Haka.
To amma in aka dawo ciwon ƴa mace ne bai kamata a ce mijinki yana neman wata waje ki kushe ta ba. Sani da Allah nake faɗan shi saboda in kika duba kika hanga in baki haihu ba kina da ƴaƴan ƴan uwa ba za ki so wani ya je ya yaudare su ko ya tsaya yana ɓata musu lokaci ba tare da auren su zai yi ba. To in kika wannan tunanin kika sa ranki a cikin ruwan sanyi to sai ki ba shi wannan shawarar
zakiya
amma da wahala da zafi amma sai ka dinga zuciyarka.
Gaskiya abin da malama ya bi ta faɗa ni ma gaskiya ina kan shi cikin yana yin addu'ar kan cewa Allah Ubangiji ya haɗa kansu ko ya ba su zaman lafiya tsakanin su komai zai yi daidaita akan bayyani wata a waje wani ya kawo mata cikin gida. Na idan kana tunanin kai wani ba zai je inda kake ba ke kai kuma naka kana so zai je inda wani yake kuma kana son a kinkita masa.
Ta yi da na sani da idan da ba ke da na sani ba da gangan ta yi za ta bar duk wani evidence da zai kama ta cewa duk mudin ta yi wannan amma da hankalin ta ya dawo sai ta ga abin da ta yi ba ta kyauta ba sai ta yi kokari duk wata shaida wadda za ta fito da shi a kama ta da laifin ta yi kokarin kawar da ita sai kin ga ko a nan wurin zuciya ta kai ta ga halaka.
Ya sha a daidai lokacin da ake yankewa ita Maryam hukunci wata matashiya ita ma ta aikata kwatankwacin irin wani.
Kamar da yadda gaskiya muke magana kuma za mu ƙara cewa shine mu mata muna ɗaukar hukunci a kanmu. Shin waccan da ta daɗa ma mijinta wuƙa har lahira ƴar malumfashi an yi bincike ne mijinta ya mata har ya kai ta ga wannan? Sannan na biyu kamar yadda na gaya miki muna da individual difference kowanne da irin halin shi kuma kowanne da irin bishin shi.
Wani irin tarbiyya ya kamata mata su yi koyi da shi?
Abin da zan ce aiki mata su gaje su koma makaranta su nemi ilimi a ilimi na addini za su ga irin rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da iyalansa da irin kishi da matan su suka nuna
ya kamata a kira ga mata dan Allah dan Annabi ta aje wannan kishi yayi ya zama abin da ya zama ya ma wuce kishi ya zaka nemi ran mutumin da kake zaune da shi ya baka ci ya baka sha ya baka sutura ya kula da kai ya kare ka kuma daga ƙarshe shine zaka gani a ƙasa ka daba mi shuka to ai abin ya kai wani mataki
zakiya kina da abin da zaki daura
kai kuma ni abin da zan ƙara faɗa a kan shine indai har zamu rage wannan cikin komai zai daidaita duk abin da nake tunani kan cewa ko za a kwace miji ko menene duk ba haka bane ba idan har muka san yadda zamu tafiyar da rayuwar mu ta gida mu zauna lafiya da abokanan zaman mu duk komai zai zama ya wuce babu tashin tashi
yanzu bari muku tambaya daya kun tausaya wa Maryam Sanda idan kun tausaya mata me yasa
ta yi nadama aikata abin da ta aikata ta yi kuka ta yi kururuwa ta kira Allah na tausaya mata amma dan rashin kyauta bata kyauta ba amma ciwon yamace ya amace ne Allah ya yi mu da tausayi da jin kai
zan
wannan mummuna kaddara ne kana so ta masa saki da halin da take cikin ta abin tausayi ne sai fatan Allah ubangiji ya yi mata rahama ne ya ce masa kun hakurin ta ya kabbe ta kuma nadama da kai har cikin yanta sai nadama
kuna gani akwai rawar da iyaye mata za su iya takawa a irin wannan hali na ƴaƴan su
iyaye suke taka babban rawa a cikin al'umma saboda uwa ita take tare da ƴaƴa ita za ta fahimci yaya halin ƴaƴa yake duk idan ƴaƴa suka fara girma a zamanin yanzu kafin su kan canja halayya amma kuma duk da haka uwa in ta lura ta tsaya ta sosai za ta gane cewa ita tana faɗa cikin wani yanayi sannan kuma muna koyi ne wasu abubuwan muna koya ne daga gurin iyayenmu shawara da nake bada shi ne iyaye su ƙara matsuwa da ƴaƴansu kusa da su shine duk wani abu da yake damunta ya zama na ta zauna da mahaifiyarta ta don duk duniya baka da mahaifi baka da kamar shi kuma duk duniya shi ne zai iya rufa maka asiri to kuma uwar ya zamana ta zama mai adalci da kuma duba su ma wasu ƴaƴan wasu ne ake son kai a wurin a mama miji yana ina zargi shi yana neman wata auje kai ni na son kai a aiki kike ko a mishi kaza a'a
masu yin magana dai suka ce ka kira ta ita bari ya san da ita ta san hukumarta amma a halin yanzu mata nawa ne a cikin al'umma take da zuciya irin wannan kuma za su iya aikata irin wannan laifi kuma sauraro ina abin da lokaci ya bamu damar kan mu yana a cikin shi da mu wannan kuma kuma mako gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo a gare mu musamman ma bakin namu sai Salamun Abu wanda ya haɗa mana shirin ni Aisha Mukazu kake muku fatan huta lafiya sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum Sahil Hussain sunana Muhammad Awal Dukawa daga Rariya. Zan bayyana ra'ayina ne yau game da taron da majalisa suka kira hukumar sojoji ta Najeriya. Kuma a wannan taro an waɗansu rahotanni sun ce sun bayyana cewa sojojin suna maganar cewa akwai rashin makamai da ke tattare da su to abin da yi hakika akwai abin dubawa kuma akwai abin mamaki a ciki ya kasance cewa kamar hukumar sojoji ta Najeriya da irin kuɗin da ake wari wa tsaro ake wari wa sojoji kuma har yanzu idan ka duba sojojinmu ba irin bindigar da suke rikewa sai AK-47 wanda take a ƙarshen turawa wannan bindigar ta zama tana gidan tarihi ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Bishir Baka auren auta ɗan albasa tsaron taranci a Najeriya. Hakikan gaskiya mun ba mu sai da Najeriya da ƴan sanda dukkan ma'aikatan Najeriya irin kokarin da suka na kai harin nan na kashe su jami'an da aka na boko haram sun 250 wannan abin ya ba ne kuma abin da kamar tun farko a ce an doka kenan saboda duk abin da ya aiwa gwamnati na kasanci da abin nan an yi to tun da kuka nan sun tsaya kun ba hin karin gwamnati ba dama abin da gwamnati kuma ta ce ta yi kenan kamar irin kalaman da gwamnati Kaduna sai an gama sashi Hausa Radio America da kuke ba mu dama muna haɗin harkacin cikin ma'anar rediyon.
Assalamu alaikum sashi Hausa na wurin Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka suwa da musulmin Najeriya ina kira ga dai mutum ba wani cigaba da wani karfi wanda kan jama Amerika bayan bakwai yini ba wani cigaba da kama Amerika bayan bala'i da yaki da matsuwa a duniya ba shi ba don haka ku ba ma ta kace zaɓe saboda ba wani cigaba da za a kawo wa bayan kiyaye da musulmi a duniya ba kidaya abin da ya daidai wanda aka samu wanda shi kirista ne ko ku kora shi ya bari ne ya ya kawo zaman lafiya samu a zauna lafiya a duniya zaman lafiya dan lai na ubatin Allah ne amma shi ma shugaba idan yana son zaman lafiya a duniya kai ya danga sa ana fasari da ta'addanci da kashe mutane da makamai da bakin da kullum da a zauna lafiya kowa ya tsaye addinin sa ina ga ta Allah kuma zaman lafiya a duniya baki daya kula da rayuwar sa a cikin farshe a cikin Najeriya
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin Birnin jihar Jigawa Najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da al'ummar Najeriya waɗanda suke cewa shugaban ƙasar jihar Muhammadu Buhari ya gaza game da samar da tsaro a yankin Najeriya to haƙiƙa mai girma shugaban ƙasa ya kokarin sa domin harkar tsaro ta samu kuma ko ba komai harkar tsaron ta samu idan ka tuna da abubuwan da suka faru a baya a 2014
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatin mazaunin Bayelsa Sokoto da lokar Jannan mire an yi sanin sako na amin tambayar sun bacci ka kai farka dan lokar gannan din gada wallahi kallakawa ba su bacci yau in kana da dabba ko wace iriyo ba mutum ba ta kwana sai dai in ya sa cikin daki wallahi barayi sun sha mai ne ukar gannan din gada kai kuma barayin go wallahi kowa ya san su daga sarakuna har da tsuwayen ƙasa gada kowa ya san su wallahi yaran ga an ta tako kan mataki yau ya ce mu za ka tsoka ruwa ba su bari wannan ɗakin yara ba su bari Allah ka kawo musu sauki lokar zama ɗin gada
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri tare da VOA Africa.